بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 22 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 1 ga watan afrilu shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tunin wadan zaria a Nigeria inda muke tafsiri a cikin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin tafsirin suratu al-inshiqaq zamu tashi daga fadin Allah madaukin sarki fala uqsimu bishafaq na'am arab
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamsihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
الله يجي فلا أقسم بالشفق إنا رنسوا دا شفقي والليل كما إنا رنسوا دا دري وما وسق دا أبن دا دري كدشي والقمر كما إنا رنسوا دا فرن وتا إذا تسق a lokacin da ya cika la tarkabunna da sannu za ku hau tabakan an tabakin za ku hau mataki bayan mataki Allah ya ce famalahum la yu'minun to me yasa ne ba za su yi imani ba wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun kuma in an karanta musu alqur'ani ba sa yin sujuda su gaida Allah بل الذين كفروا يكذبون الله يتي آها سوري كافري سنة تي قبل كرية تغسكياني والله أعلم بما يوعون كما الله شيني ما في سني قبل أبند سكي قويوا فبشرهم بعذاب أليم كباس لابار عذاب مرأتين تكي جرنسو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما بند ودند سكي إيماني kuma suka yi aiki nagari falahum ajrun lahum suna da sakamako lahum ajrun suna da sakamako ghairu mamnun wanda ba za a goranta musu akan shi ba wannan shine gaba ta biyu ta wannan sura mai albarka Allah ya ce fala uqsimu bishafaq mun ji a baya cewa wannan irin rantsuwa da ke cikin alqur'ani ba a cewa ba sai nayi rantsuwa ba a'a ana cewa ne nayi rantsuwa domin lamun din ko dai sila ce ko kuma an ƙara mata alif ne don ishba'i asalin shi fala uqsimu bishafaq Allah ya ce ina yin rantsuwa da ashafaq ashafaq shine wannan ragowan ja na hasken rana wanda yake dawwama kamar tsawon awa guda a yamma bayan faduwar rana wanda gushewarsa shine alamar cewa lokacin sallar isha yayi to da Hausa ma dai shafaqi ake ce masa ko fala uqsimu bishafaqi Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa da shafaqi ba kamar yadda ake fassarawa Ibnu Jaririn yana cewa anan Allah yana rantsewa ne da rana ta a lokacin da take wato wuni sanda yake bada baya da kuma dare sanda yake shigowa domin abin da yake zama kamar abin nan ganuwa ko boda tsakankanin su shine shafaki saboda rantsuwa da akai da shafaki ya shafi wuni da karewarsa da kuma dare tare da fuskantowarsa sai Allah ya ce wallahi kuma na rantse da dare wa ma wasaq da abin da dare ya boye Allah yana rantsuwa da dare da abin da ke cikin daren alwasaq asali shine buhu wanda ake zuba abinci a ciki kamar buhun algarara ko makamantansa da haka ake cewa a wajen zakka ausiki ausiki jam'in wasaq alwasaq guda daya da yawa kuma a ce musu ausuk daga da an ce zakka sai ya kai ausiki biyar ko ausiki shida ko kaza ko kaza to wannan guda ne shine alwasaqu wato mazubin to dare kamar wani mazubi ne wanda yake boye abubuwa da yawa a cikin sa daga cikin abin da dare yake boyewa akwai shi kanshi duhun duhun dare da halittu da tsuntsaye da sauran masu rai da marasa rai kusan kowa yakan samu wani rufin asiri yakan samu wani lillidi da dare yake yi masa kamar da Allah yake cewa cikin qasas wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi ko kaga ana samun wani natsuwa da wani rufin asiri a cikin dare to shine ma'anar wa ma wasaqa da abin da dare yake dauke da shi na halittu mutane da aljanu da dabbobi da sauran abubuwa waɗanda suke boye Malam Sayyid Danjubari ce a abinda ake nufi wa ma wasaq da abubuwan da ake aikatawa na ibada cikin dare sallar dare tahajjudi istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun yace sune wa ma wasaq abubuwa masu daraja da mutane suke aikatawa cikin dare na ibadoji wallahu a'lam Allah yace wal qamari kuma ina rantsuwa da farin wata idza tasaqa a lokacin da ya cika wato daren 13 da 14 da 15 da makamantansu a lokacin da farin wata yakan cika girmansa da haskensa to Allah yana rantsuwa da shi bayan duka waɗannan rukunin rantsuwa guda uku kenan ko fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza tasaq sai Allah yace la tarkabunna tabaqan an tabaqin haqiqa za ku ci gaba da hauhawa mataki bayan mataki tabaqan wato step an tabaqin bayan wani step wannan la tarkabunna ana yi mata wasali kala daban-daban malaman qira'at suna yi mata wasali kala daban-daban akwai wanda suke kanta ta da la tarkabanna da fataha akan ba'u masu wannan karatun sune Ibnu Kathir da Hamza da Kisa'i wato malaman karatun Alkur'ani na kasar Kufa suna karanta shi da tarkabanna sai zama wato ana magana da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam la tarkabanna sai zama al-mukhatabu mufradun ay la tarkabanna anta ya rasulullah tabaqan an tabaqin akwai qira'a mafi shahara ita ce qira'ar Nafi'u wadda arama ya karanta mana da riwaya Hafsu da qira'a Ibnu Amir mutanen kasar Makka da qira'a Abu Amrin mutanen kasar Basra kenan da riwaya Asim ita ce wadda arama ya karanta mana sai karanta la tarkabunna sai ai mabaun shadda sai zama al mukhatabu jama'atan kowa da kowa kenan dukkaninmu ɗan adam mutane da mu ake wannan qira'a ita ce zabin Abu Ubaidin a cikin Fada'ilul Qur'an da Ibnu Abi Hatim sun zabi wannan saboda ya fi tafiya kwabo da kwabo kunne da kunne da abinda aka faɗa a baya cewa ya ayyuhal insanu innaka kadibun ila rabbika kadahan fa mulaqi dan adam aka ambata a can gabaki daya to nan ma da dan adam ake gabaki daya wato kai dan adam ana tuna maka cewa kai abin tirsasawa ne wajen ka shiga mataki daban-daban na rayuwa wanda baka isa ka dakata da kanka daga shigansu ba wato yadda Allah ya hadice ka tun daga maniyi har zuwa tsoka har aka sa ma kashi har lokacin fitowar kai ka fito to haka zaka dinga shiga matakai matakai matakin yarinta da jinjirantaka da kuruciya da samartaka da girma da cikan karfi da dattijantaka da mutuwa bakai saka tsallaka wani tsauri kafin wani ba haka nan matakin arziki da talauci matakin lafiya da rashin lafiya farin ciki da bakin ciki da sauran abubuwan da suke bijiro dan adam na yau da kullum sune tabaqan an tabaqin babu wanda ya ise fita daga wannan tsarin da Allah ya tsara mushi ba wanda ya sai dakatar da kansa daga ci gaba da lissafin rayuwarsa ko ya ce bai yadda ya tsufa ba ko bai yadda yau ta wuce a cikin rayuwarsa ba ba wanda ya isa yadda Allah ya tsara dole haka za a tafi kamar yadda Allah yake ambato a wurare daban-daban idan muka lura alal misali Allah yana cewa huwal ladhi khalaqakum Allah shine ya halicce ku min turabin huwal ladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin Allah ya halicce ku daga ƙasa wato asalin halittar ubanmu kenan annabi Adam daga ƙasa daga nan kuwa sai min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla Allah yace thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukhan wa minkum man yatawaffa min qablu walitablughu ajalan musamma ko walitablughu ajalan musamma wala allakum ta'qilu haka Allah yace shi ya dace ku daga ƙasa sannan daga maniyi maniyi ya koma gudan jini gudan jini ya koma tsoka tsoka a rufa mata kashi da fata sannan thumma yukhrijukum tifla sannan ya fito da ku duniya kuna ƴan kananan yara jinjiraye ana nan thumma litablughu ashuddakum ku dinga wucewa mataki bayan mataki har ku kai girman Allah ya ce thumma litakunu shuyukhan sannan kuma sai Allah ya ga dama ku zama tsofaffi wa minkum man yatawaffa in Allah ya so kuma sai ya dauki rayuwar mutum kafin ya kai tsufa walitablughu ajalan musamma kuma Allah ya barku ku kai wani ajali sananne a wurin sa Allah ya ce wala allakum ta'qilu duk an muku wannan bayani ne dan ku yi hankali wannan a cikin suratu ghafir kenan ko a farkon suratu abin nan alhajj Allah yake cewa ya annasu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litakunu shuyukha wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a wa tara al-ardha hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij kame da Allah ya faɗi Allah ya ce ya ku mutane idan kuna da kokonto game da tashin alkiyama to ku kalle da muka halice ku halice ku farko daga ƙasa sannan kuma daga maniyi maniyi ya juya zuwa gudan jini zuwa tsoka tsoka wadda take wato abin nan wadda Allah ya so mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wadda Allah ya so yayi halitta daga gareta da kuma wadda Allah bai ga dama ba a yi barinta sannan Allah ya ce sannan ku fito duniya kuna ƴan yara sannan ku girma ku zama tsofaffi Allah ya ce a cikin ku akwai wanda kuma in mun ga dama sai mu dauki rayuwarsa kafin nan Allah ya ce in ba ku gane wannan ba ku ƙara kallon ƙasa wadda take zama busasshiya ƙeƙasasshiya idan Allah ya sauka mata da ruwa sai kuma ta tsirar da tsiro nan da nan to haka Allah yake tasar da mutane to wannan lissafin jeren giyar rayuwar ba wanda ya isa ya fita daga wannan tsarin ya ce shi bari ya haifi ƴaƴan shi da girmansu ko kuma da zarar haifi mutum bai yi ƙuruciya ba ya zama babba ko kuma ya dakatar da rayuwar shi a inda ya ga dama ya tsallaka zuwa wata gaba duba wanda ya isa wannan shine la tarkabunna tabaqan an tabaqin daga cikin fasara ila yau suka ce a'a abinda yake nufi shine wato jujjuyawar al'amura na yau da kullum juyawar rayuwa daga tsanani zuwa sassauci daga kunci zuwa sauki daga wadata zuwa talauci daga talauci zuwa wadata daga aminci zuwa tsoro daga zuwa amince waɗannan abubuwan da suke jindiriyawa a cikin mutane. Ibn Abbas yake cewa inna hashada'idu wal ahwalu wal mautu wal ardu wal hisab, ana nufin tsananin rayuwa da zai zo a daidai fitar rai, daga nan kuma fitar ram da shiga kabari da tashi ranar alkiyama da kuma sakamako da za a yi wa mutane, su ne da tarkabunna tabaqan an tabaqi. A fasara ta uku game da wajen wasalin la tarkabunna shi ne wanda suke mishi wasali da la tarkabinna, a yi mabba'un wasali ƙasa, sai ya zama al mukhatabu an nafsu, ran ɗan adam da ita ake kenan. Yake ran ɗan adam la tarkabinna tabaqan an tabaqin, zaki shiga mataki kala daban-daban. Da can ran yana ajiye a wata ma'ajiya ta rayuka, sanda aka halicci mutum a cikin mahaifarsa sai a ɗauko ran sai a saka mishi, sai su rayu tare da ran. Bayan ya gama rayuwarsa mutuwa ta zo, sai kuma a sake cire ran, sai a maida shi wata ma'ajiya ta musamman. Ranar alkiyama kuma sai a sake dawo mai da shi. Kaga shi ne la tarkabinna tabaqan an tabaqin, za a yi ta samun wato haɗuwa da rabuwa tsakanin rai da jiki. Al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah mai tafsiri Allah ya gafarta masa, a dai tafsirin wannan aya sai yake cewa wa hadha adallu dalilin ala huduthi al-alami wa ithbati as-sami'. Wannan jujjuyawar rayuwa da Allah ya bayani a cikin wannan aya dalili ne mai ƙarfi akan tabbatar da cewa wannan duniya akwai mahaliccinta, kuma wannan duniya mai gushewa ce. Yace babu yadda za a ce yadda take din ta ta jujjuyawa a ce zaman kanta take, akwai wanda yake juya ta, akwai wanda ya halice ta, shine Allah Ubangiji. Haka nan al-Imam Abubakar al-Warraq da aka tambaye shi aka ce Allah gafarta malam, me ye dalili akan cewa akwai mahalici? Sai yace hadhal alam, wannan duniya ita ce dalili akan mahalici. Wannan duniya wacce take tana jujjuyawa, tana caccanzawa, tana zuwa da abubuwa sababbi kullum, to ita ce asalin dalili akan cewa akwai mahalici. Wato ba mace ka karanta aya ko hadisi ba, wanda ya tabbatar da haka. A wasu malamai suka yi wata fassara a nan wajen cewa wannan aya tana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka ɗauka da tarkabanna waccan ta farko, suka ce ma'anarta ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a yi mi'raji da shi. La tarkabanna ya Muhammad, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka hau dabaqan an tabaqin, za ka hau sama bayan sama, za ka je ka gana da Allah. Kuma dama waɗannan sammai dabaqan an tabaqin din ne, kamar yadda Allah ya bada labari, kamar yadda Allah ya faɗa a wurare daban-daban, a hanyoyi ne, kuma wata ce saman wata. To ce mishi ake da tarkabanna, ya kai Muhammad za ka hau tabaqan an tabaqin, sama bayan sama, za mu turo mala'ika ya zo ya tafi da kai ka je ka gana da Allah. Wallahu a'lam. Wannan ne duk fasarori da malamai suka ambace su. Allah ya ce famalahum la yu'minun, to me ya same su, me ya matsalar su da ba sa yin imani? Mushrikai da kafirai da mulhidai da duk wanda yake ƙaryata Allah, me ya hana su yi imani? Wannan tambaya ce ta inkari, ta mamakin. Wai dukkan hujjojin da ake faɗi, mun ji cewa wannan sura ita ce sura ta 84, to kuma kowace sura da aka saukar a Makka tana ɗauke da irin wannan bayanin, tabbatar da cewa akwai Allah mahalicci, akwai lahira, bayan mutuwa akwai tashi, akwai hisabi. Yanzu duk wannan bayanin da ake yi, har yanzu lokaci bai yi ba su imani? Har yanzu lokaci bai masu imani? Shine ma'anar cewa famalahum la yu'minuna, to wani irin daudewar basira ta same su? Wani irin rashin tunani ne ya same su? Har yanzu suka kasa gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kasa gasgata alqur'ani, suka kasa gasgata cewa akwai tashi bayan mutuwa, suka kasa gasgata cewa akwai aljanna, akwai wuta? Famalahum la yu'minun, bayan waɗannan hujjoji wa bayyana, Allah ya ce wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, kuma gashi nan ma idan an karanta musu alqur'ani ba sa sujuda. Yana daga cikin mustahabban abubuwan da ake ambata a cikin katin alqur'ani akwai abin da ake ce masujudut tilawa wato sujada a lokacin da aka karanta alqur'ani idan mutum yana karatu da kansa idan ya zo wuraren da suke sanannu a cikin surori mabambanta mun taba ambatar sa wani karatu a baya idan mutum ya karanta wannan aya mustahabbi ne ya fadi sujuda irin yadda ake sujuda a cikin sallah wato sujuda akan gabobi guda bakwai akan goshi da hanci gaba daya kenan fuska tafukan hannaye gaban guyoyi da gaban kafafu zai wannan sujuda idan karatu yake a wajen sallah yana iya wannan sujuda koda bai da alula yana iya yin ta koda bai kalli gabas ba wanda yake yin sujudan shi mustahabbi wanda yake katin mustahabbi ne akan shi sujuda idan yayi sujuda to wajibi ne ga duk wanda ke sauraron karatun shi yayi idan ko bai yi ba shikenan ta fada akan kowa idan a cikin sallah ne liman yake karatu sai ya zo yayi sujuda to duk wanda yake bin shi a sallah wajibi ne yayi wannan sujuda kuma liman yana iya yayi yana iya ya tsallake amma yin yafi rashin yi domin karin falala ne liman zai yi kabbara a cikin sallah ko ba zai yi ba a wajen tafiya sujuda ta tilawa ta ainihin wato mustahabbanci da wajen dagowa ko ba zai kabbara ba magana mafi sahihanci a gun malamai shine zai yi kabbara wannan shine ittifaqin malaman mazhabobi guda hudu dukkaninsu cewa kamar da suke cewa yasjudu yukabbiru ma'a kulli rif'atin wa khafdatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara wajen kowane rasinawa da dagowa wajen tafiya ruku'u da dagowa wajen tafiya sujuda da dagowa wajen zaman tahiyya da dagowa to dan haka idan mutum yazo zai yi sujudu tilawa to anan ma zai yi kabbara wajen tafiya zai kuma yi kabbara wajen dagowa wanda ita ce magana mafi inganci wallahu a'lam a daidai nan wajen akwai sujudu tilawa anan a cikin alqur'ani saboda haka idan mutum ya karanta wannan wurin babu laifi yayi sujuda ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne al-imamu al-qurtubi abu abdullah yake cewa wa fi sahihi ya zo a cikin sahihu muslim mu kiyaye al-imamu al-qurtubi mutumin kasar andalus ne maghrib mutumin ishbiliya ne kuma su suna da al'adar kiran littafin Imam Muslim da suna As-Sahih kawai sabanin al'adar mutanen gabashin duniya wato mutanen Misra da Sham da Iraki sun suka ce wa fi sahihi to suna nufin Sahihul Bukhari amma a kasar Andalus sun suka ce wa fi sahihi Muslim suke nufi domin Muslim suka fara sani kafin littafin Bukhari ya je gare su shi yasa ma aka samu wasu su suna fifita littafin Imam Muslim akan na Bukhari da haka zaka ga suna yawaita sharhin Muslim shi kanshi wannan malamin akwai malamin shi Abul Abbas Al-Qurtubi yayi sharhin Muslim shine al-mufhim li talkhisi li sharhi talkhisi ma uli ma ashkala min talkhisi Muslim yayi talkhisin Muslim ya kare mai sharhi akwai al-Imam al-Qadhi Iyad shi ma mutumin Maghrib ne yana da sharhin Muslim akwai kuma wasu sharhohi mabambanta za ka ga su kuma mutanen gabas sun fi yawaita sharhin littafin Imam al-Bukhari don haka anan inda ka ji Qurtubi ya ce wa fi sahihi inda za ka tsananta bincike za ka tarar cewa ba Bukhari yake nufi ba galibi Imam Muslim yake nufi shi yasa wani lokaci ma zai zama akwai hadisi a cikin Bukhari amma sai yayi zuhuli sai ka ji ya ce a cikin Muslim saboda wannan littafin shi suka fi hulɗa da shi fiye da littafin Imam al-Bukhari wallahu a'lam yace a cikin littafin Imam Muslim anna Abu Hurairata qara'a idha as-sama'u shaqqat sayyidina Abu Huraira yayi limanci sai karanta idha as-sama'u shaqqat fasajada fiha yayi sujuda falamman sarafa da idan da sallah akhbarahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajada fiha sai ba su labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah ya karanta wannan sura ya yi sujuda qala sai Qurtubi yake cewa wa kad qala malikum innaha laysat min azaimis sujudi amma Imam Malik yana cewa wannan wuri bai daga cikin muhimman wurare da ake sujuda. Allah ya gafarta wa Malik. Yace li annal ma'ana la yad'anuna wa la yuti'una fil amali biwajibati. Domin abin da ake nufi anan shine ba sa risna wa Allah, ba sa bin dokar Allah, ba an ce an yi sujuda din bane. Domin zaga sauran wuraren ana fadan an yi sujuda ne. Wadanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara li rabbih wa kharra raki'an wa anab. Ana kissanta mana cewa Annabi Dawuda ya sujuda ne. Da haka Annabi sai ya sujuda a wajen, yace kuma watin mu mai wannan sujuda dan godewa Allah, Dawuda yayi dan neman gafara Allah. Haka karshen wannan najmi aka ce an yi umarni ne a yi sujuda, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sujuda. Nan kuma labari ne ake barawa cewa ba sa yi. Da haka Maliku yace ba sai an yi ba, domin kai baka cikin su, ko ba cewa aka yi su ba, labari ake bayarwa. To dai faɗa haka, sai shi wannan malami Ibnul al-Imam al-Qurtubi sai sake hakaitowa daga Ibnul Arabi al-Andalusi, wato Abubakar Muhammad Ibn Abdullahi al-Qadil Ishbili, shine Abubakar Ibn al-Arabi mai littafin Ahkamul Qur'an da Al-Qawasim min al-Awasim, wanda ya rasu a shekara ta 544 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin manyan malaman Malikiya na kasar Maghrib, na kasar Andalus. Sai yake cewa wasahihu annaha minhu, ya mayowa da Maliku ranji kenan, babban malamin mazhabin su. Yace abin da yafi inganci shine cewa lalle wannan wajen yana daga cikin wuraren sujuda. Yace wahiya riwayatun anil madaniyina, hasali ma akwai malaman hadisi da malaman Qur'ani na kasar Madina su ma suna ganin ayi sujuda a nan wajen. Ibn Arabi ya ci gaba da cewa walamma ammamtun nasa taraktu qira'ataha, yace so da dama nakan yi wa mutane limanci a kasar mu ta Andalus, sai naki karanta idza sama'un shaqqat. Yace li anni in sajadtu ankaru, saboda in na karanta nayi sujuda a wajen za su ga abun mummunan abu, kuma za su mai inkari saboda Malikiya ne. Yace wa in taraktuha, idan kuma na karanta na kiyin sujudan kana taqsiran, to zan ga cewa na takaita ban kyauta ba, saboda ni na san sunna ne. Kana taqsiran minni fajtanabtuha illa idza sallaitu wahdi, yace dan haka in zan yi limanci ma mutane wanda na san Malikiya ne su, bana karanta idza sama'un shaffat, sai ina sallah ne kadai. Wannan yana nuna dattakun wannan malami da hangen nesan sa da guje ma kofofin fitina. Wato ba duk abin da ka sani ne zaka ce sai kai aiki da shi a inda ba sani ba, zaka yi jawan kanka wata daukakkiya, kamar yanzu da rana tsaka ka zo tashin mota kawai a wani gari na jahilai, wai kai matafiyi ka bude kwalon ka kama can abinci ka ce ai sunna ne, to zaka yi rasa rayuwar ka ma wani. Wani wanda watakila ko sallah azhar bai yi ba yau din nan zai iya buge ka, yace kai za mu za ka nuna wa iskanci, za ka zo arnan banza a garin musulmai ka ci abinci kafin a ankara, kafin ka kawo musu hadisi sun buge ka. To kaga ko da baka azumi sai ka rufa kanka asiri kai shuru kai gum. Wannan yana daga cikin wato zafin kan da wasu suke wanda bai da amfani. Irin abin da ya faru da wani a Sokoto har aka kashe shi. Abinda ka san mutane ba su yarda da shi ba, ba su san shi ba, wanda kuma faɗin shi ba zai ƙara maslaha ba, sai dai ya ƙaro tashin hankali, to sai ka saurara har lokaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fatuhu Makka, ya ci Makka da yaƙi fa, da daddare ya kamo hannun Aisha ya zanna mata Ka'aba ya ce kin ga nan, ya tona ya tona ya ce kin ga asalin fandisho din marmarar da Annabi Ibrahim ya saka. Amma mutanen Makka da aka yi ruwa mai yawa, Ka'aba ta rushe, suka zo za su sake gina ta, sai suka yi shela suka ce duk wanda zai kawo gudumowa ya kawo kudin halas, kai ya kawo kudin riba, ko wanda aka kwace na marayu, ko na kwace, ko na damfara, ko na rashin imani, ko na haba. Sai mutane suka dinga kawo kudin halas kawai. Kudin halas din da aka hada bai kai yawan a gina Ka'aba gaba ɗaya ba, saboda kudin haram ya fi yawa a hannun mutane. Saboda haka suka tashi ginawa, sai suka rage yawan foundation din. shine suka yi wannan hijirar Isma'il, suka ce nan gaba ƴaƴan mun samu kuɗin halas sa gyara ginin. Kamar da kake idan kana da fili ba za ka iya ginewa ba sai kai dan abin da za ka iya ka bar saura. To ana nan har shekaru suka tafi aka manta da wancan tarihin ba a gyara ba. Annabi ya nuna ma Aisha ya ce kin ga asalin foundation din. Ta ce to me zai hana ka gyara? Ya ce a'a, mutananki da yama aka samu suka musulunta, yanzu aka zo aka ce musu Ka'aban nan ba a kan daidai take ba, wani sai ya yarda, sai a tada sabon yaƙi. Sai Annabi ya fifita su yanzu a cikin musulunci a kan su san wannan karatun da ba su iya ɗauka lokaci guda ba. To yana da daga gaskiya abin da ya kamata masu wa'azi su dinga kulawa da shi, da kuma masu zuwa suna aiki da karatu idan sun ji. In ka ji cewa sallah da takalmi ya halasta, akwai inda in ka je ka yi, wallahi asuma za a fita da kai. To sai ka haƙura, ba sai ka yi ba, in ka je gida sai ka yi a gidanka ko a inda suka yarda ana yi. Ina fata mun gane wannan. Akwai abubuwa da yawa haka a cikin karatu wanda ba ma bi a hankali, sai daga baya sai ka gane cewa ashe ba haka ya kamata ba. Wannan yana tasowa daga zafinka addini da ƙuruciya da ƙarancin experience da kuma jin mutum cewa shi ya ɗauki azima. Yana ganin azima ce ya ɗauka, ba azima ba ce ganganci ne. To bari ku ji wani labari da Ƙurtubi ya bayar a nan. Yana nan a cikin wannan tafsirin ko kuma tafsirin Ƙurtubi. Ya ce, wa hadha tahqiqu wa'adi sadiqi bi an yakuna al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufa. Ya ce wannan abin da nake yi yana bani mamaki. Ina gasgata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ƙarshen duniya abu mai kyau zai zama mara kyau, abu mara kyau zai zama mai kyau, sunna ta zama bid'a, bid'a ta zama sunna. In mutum ya yi sunna a ce ya bid'a, in ya bid'a a ce ya sunna. Kamar yadda Ibn Masud yake faɗa yake cewa me kuke tsammani idan aka wayi gari waninku ya aikata sunna aka ce bid'a yi, wani ya aikata bid'a aka ce sunna yi? Yanzu sai ka ji mutum ya rantse da Allah ya ce tahajjud bid'a yi, kuma alhalin sunna ne. Kaji ya ce hijabi ba addini ba ne, kuma alhalin addini ne. Ko mun gane shi ne, abu mai kyau ya zama mummuna, mummuna kuma ya zama mai kyau. Sai ka ga kuma wani wanda yake ɓarna, yake baɗala, yake ƙin gaskiya, ana kallon shi a matsayin mutumin kirki. Abin da yake faɗa ana ganin gaskiya ne. To wannan alamar tashin alkiyama ne. Allah ka kare mu. Ƙurtubi yake cewa, wa laqad kana shaykhuna Abu Bakar al-Fihri. Sai ba da labarin wani malami wanda aka fi sani da suna Abubakar At-Tarqushi, mutumin ƙasar Sham ne. Ya yi ƙaura ya koma Andalus. Malaminsa Abubakar ibn al-Arabi, afwan, malaminsa Ƙurtubi ne. Wannan malami in ba na manta ba ya rasu 520, yana da littafi sananne shi ne Sirajul Muluk, wanda ya yi masarakuna bayani akan yadda ake gudanar da mulki da kuma sharhin risala wannan ta Ibn Abdul Qarawayi sananne. Sai ya ba da labari ya ce wannan malamin ya taɓa zuwa ziyara makaranta ta ji Ƙurtubi. Makarantar a wani tsibiri ne kusa da ruwa. Ya ce da ya zo shi ya kasance idan yana sallah, shi wannan malami yana ɗaga hannu a wuraren ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da tafiya sujuda, saɓanin abin da yake mashahuri a Malikiya, wanda ɗaga hannu a farkon kabbara harama ne kawai. Wannan malami tare cewa ba malike ne, kajima yana da sharhin littafin risala, amma shi ya san cewa ya zo a sunna ana iya ɗaga hannu a dukkanin wurare. Saboda haka idan yana sallah yana ɗaga hannu a ko'ina. To da ya zo gun wannan malamin, malamin yana zaune yana karatu da ɗalibansa. Shi kuma wannan baƙo sai ya shiga cikin masallaci zai yi nafila ko kuma zai sallah azhar. A gefe kuma akwai wani shugaban ‘yan me yake ce musu ‘yan bijilante, ‘yan sa kai. Akwai wani shugaban ‘yan sa kai da mabiyan shi wanda suke yin, suna yin rangadi a bakin wannan gaɓar ruwan, suna kulawa da jiragen ruwa. Sun zo, to kasan da ka za faɗi wannan kasan wataƙila ma ‘yan ƙwaya ne. Sun zo bakin masallacin suna jira a kiya sallah sallah azhar. Ƙurtubi ya ce dama daga waɗanda aka sani a Andalus suna yin wannan abun su ne ‘yan Shi’a. Gashi abin sunna ne, amma su aka sani suna ɗaga hannu a ko’ina. Har yanzu ‘yan Shi’a suna yin wannan, suna ɗaga hannu a ko’ina, suna yin zaman sirrin istiraha a sallarsu, kuma suna sakin hannu kamar Malikiya. To da ya zo yana sallah, sai waɗannan ‘yan sa kai suka ga ya ɗaga hannu a ko’ina, suna ganin haka sai suka fusata. sai ogan sai yace wannan da yazo daga tsallaken ruwa a shedan shi'a ne bara mu haura kawai ma'aikata mai ce ko kuma mu je a kashe shi kawai a yi jihadi wannan malamin dan garin sai ji suna wannan shawara yace sai hankali na ya tashi ni naje na tare su na dinga ba saƙuri na ce musu ai ba dan shi'a bane ba ku san labarin shi ba Mala Abubakar At-Tarqu shine gwan babban malami suka ce a ya mala wallahi sai ma'aikata mai yace da ƙyar ya iya gamsar da su suka kyale suka ce ba za su kashe mutum wannan bai to amma ya bar garin nan kawai kaida za su bashi kawai ba ka san yan shi'a a nan su ba su yi labarin shi'a bane kawai ya bar garin nan ba ka suke yi ba in ana rikici wani ma in aka ce kalmar shahada in yayi masu tambayar shi ba su san ko yayi daidai ko ba daidai ba sai sun bincika daidai yayi in an ce ba daidai bane su kashe shi shirye suna kishi addini iya amfanin su kenan Allah ya shirye su suka ce to ya bar garin nan yanzu yanzu shi kuma yana can yana sallah bai ma san cewa ana nan ana cikin ran shi ba to da ya tafi da suka tafi sai abokin sai wannan aboki ya dauke shi zuwa wani masauki yace dan Allah ka fito sai yace masa ya naga ka shiga damuwa me ya faru yace mai ai ka ji kawai sai ya dare ya ce wallahi da ka basu masu kashe ni da nayi shahada wallahi yace a algata malam ba shahada ba shi ba ce wannan ba shahada ba ce bai dace ka je inda ka san mutane ba su san abu ba ka je ka yi dan kai kana takamar ka sani ka je a garin haka a yi rikici yace in sun kashe ka mu za mu kyale su ne kaga rikici ya tashi ai yace mishi ba haka ba ne shi dai yace a kamar wannan zancen kawai ai wani ai wata magana ba su fahimci juna ba tsakankanin su shi malam Qurtubi ya san ɗabi'a mutanen garin su kuma ya san cewa ga abin da ya kamata shi kuma wacce ya fito daga garin su shi kuma yana ganin ko me za a yi a yi shi sai ya yi abin da ya sani to wannan yana daga cikin labarin da Qurtubi ya kawo a wajen dan cikon magana game da wannan batu na cewa ana yin sujuda a nan wajen amma ita sujudar tilawa wani abu ne wanda yake mustahabi saboda haka da za ka je ƙauye ka je cin kasuwar ƙauye ko ka je ganin dangi suka ga ka zo malami ko ɗan birni suka baka limanci ba su taɓa jin labarin su duk tilawa ba to ba daidai ba ne ka yi musu sai karanta inda ba sai ka yi ba ko karanta musu iya abin da ya sawaka haka nan ba taɓa jin labarin su til isra'a ba ba taɓa jin labarin kaza ba ba daidai ba ne ka ce sai ka yi in kana ganin kai ba za ka iya sallah ba sai ka yi to ka haƙura ka musu limanci haka nan a zo duk masallaci ana zaman su til isra'a ka ce kai ba za ka yi ba sai aka miƙe kai kaɗai haka zumbul wannan ma ba daidai ba ne sai ka haƙura ka yi ko kuma in duk masallaci ba a yi kai ma sai ka haƙura ka yi haka al-imamu ainihin wato Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin mujalladinsa na ɗaya na majmul fatawa an tambaye shi cewa idan liman baya zaman jitatul israha shin ma Musa yi yace ma mu ba za su yi yana cikin majmul fatawa to haka zaka dinga auna waɗannan abubuwa wa ala zalika faqis tare da cewa akwai fatawa wanda suke ganin za a yi kamar Nawawi a cikin al-Adhkar saboda su abun Shafi'iyya ba mustahabi bane sunna ce muakkada saboda haka a cikin al-Adhkar Nawawi yana faɗa da cikin majmu' cewa ko liman baya yi kai amma a fatawa imamu Ibn Taymiyyah idan liman baya yi ba za ka yi ba haka nan fatawa al-Allama Ibn Baz haka nan fatawa Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin almuhim shine ana so musulmi ya zama yana lazimtar jama'a wajen ayyukansa da maganganunsa shi sa aka ce game da azumi misali idan ka ga wata na azumi ko na shan ruwa sai ba a yadda da ganin watan ka ba ba a gaskata shaidar ka ba maganar da malami suka yi jumhur shine zaka haƙura da shaidar ka ka bi mutane kayi azumi na 30 waɗanda ma suka ce za ka sha ruwa suka ce to ka sha a goye kar ka fito cikin musulmi suna azumi kana shan ruwa ko suna lissafa yau 30 ga watan sha'abana kai kuma kana cewa ɗaya ga wata sai ka karya lissafinka ka bi na jamhurin al'ummar musulmai wannan shine abin da ya dace da al'abha yawma tudahun wal fitru yawma tufturun was sawmu yawma tasumun wato randa musulmai suke yin ibada haka za ka yi balantana kuma a ce wai kai kai azumi yau musulmai suna sallah ka kishin ruwa sai kuma gobe ranar biyu ga Shawwal kai kuma ka fito da ƴan tsirarin mutane ka ce za ka yi sallar Idi wannan fandara ce a cikin addinin musulunci ba daidai ba ina fata muna gane to haka dai zaka ga waɗannan ka'idoji ne sanannu a gun mutanen da suka san yaya ilimin musulunci yake wallahu a'lam saboda haka ana sujudu tilawa anan wajen me ake karantawa idan ai sujudu tilawa kana iya karanta tasbihi wanda aka saba yi kana iya karanta tasbihin subhanaka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kana iya kuma karanta abinda aka ruwaito wanda yake cikin sunan tirmidhi sajada wajhi lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqina kai kafa uku kafa biyar kafa bakwai shikenan ya wadatar wannan abin da yazo kenan a cikin adabiyat na batu game da sujudu tilawa wallahu a'lam sai Allah yace bal ladhina kafaru yukadzibun Allah yace bal aaha alladhina kafaru wadanda suka kafirce wa Allah yukadzibuna suna ci gaba da ƙaryata duk wannan bayanan duk wannan abin da aka faɗa famalahum la yu'minun saboda su masu ƙaryatawa ne basu sujuda ba basu bautawa Allah ba basu gasgata annabin Allah ba basu gasgata lahira ba suna ci gaba da gasgatawa da yin taurin kai da saba wa gaskiya da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa fa innahum la yukadzibunak ai sun san kai ba makaryaci bane ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walakin zalimina bi ayati llahi yajhalu su azzalimai ne masu ƙaryata ayoyin Allah kuma da muka bayyana muka ambata yana daga cikin sima ta an kura mutum kaji ya ce kai ƙarya ne bai da wata hujja sai dai ya ce ƙarya ne to fadin cewa kuma ƙarya ne ai bai buƙatar sai ka shirya bai buƙatar sai kana da wata hujja ya danganta da level na tsaurin idan kane kawai duk mutumin da zaka ji a kawo magana kuma ga cewa wallahi ƙarya ne ba mai yadda ba to bai da wata hujja ne dan yana da hujja sai ya faɗi yadda aka yi abin ya zama ƙarya yaya aka yi zama ƙarya saboda kaza saboda kaza saboda kaza to duk wannan abin da ake fada sai su ce ƙarya ne har suka kai ga wautarsu ta kai ta kawo suna cewa in ma gaskiya ne mu dai ba za mu gu ba ai mana kwaran kwaza Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itna bi adhabin alim suka ce kai Allah mu in ma ba gaskiya ne sai kun ce to Allah ka shirye mu mu gane sai suka ce to Allah ba za mu bi ba kai mana ruwan kwaran kwaba ko azaba mai radadi abinda kake alƙawarin ka kawo shi saboda Allah yana da hakuri Allah yana jiran mutane a madakata shine Allah yake cewa wa kana Allahu mu'adhibuhum wa anta fihim wa kana Allahu mu'adhibuhum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba tunda kana cikin su Allah ba zai musu azaba ba tunda ana samun wanda suke musulunta suna tuba Allah ya kyale su har ya kama su a madakata Allah yace balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un Allah shi yafi sanin abin da yake oye a cikin zukatansu kafircin da suke bayyanawa bai kai kafircin da suke boyewa ba kuma Allah ya sani abin da suka boye na kafirci tsananin shi da hadarin sa yafi abin da suka bayyana wani tace ka'idar kafirai abin da suke bayyanawa jama'a wama tukfis durum akbar kadbaratul bagda'u min afwahin wama tukhfi suduruhum akbar gaba da kiyayya ta riga ta bayyana against musulunci da musulmai daga bakunan su abinda zakatun suke boyewa kuma yafi haka girma Allah yace wallahu a'lamu bima yu'un Allah yafi kowa sanin abin da suke boyewa Allah yace fa bashirhum bi adhabin alim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai musu bishara ka ba su labarin cewa azaba mai radadi tana nan tana jiran su kamar da Allah yake faɗa game da su yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi kaga shine dai abun annabi bal ladina kafaru yukadzibu Allah yace innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna annabiyina masu ƙaryata ayoyin Allah su kashe annabawa bi gari haqqin ba tare da haƙi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas suna kashe kuma duk wani mai wa'azi Allah ya ce mene fa bashiruhum bi azabin ali ka musu bishara da azaba mai radadi wannan a wannan aya ana magana akan kafiran banu isra'ila ne a wannan kuma take gaban mu ana magana akan kafiran makka amma sun hada akan abu daya shi mene ƙaryata ayoyin Allah kuma sun hada akan a wani abun shine mene kisa banu isra'ila sun samu hali sun kashe annabawa sun kashe masu wa'azi su ma waɗannan mutanen makka sun samu halin kashe musulmai da yawa kuma sun yi nufin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu hali ba wa yadi mukulbika alladhina kafaru yaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin Allah ya ce ka tuna musu labarin kafirai waɗanda suke shirya maka makirci cewa ko dai a kama ka a kashe ko a kama ka a daure ka ko a hana ka motsi a sa maka takunkumin motsawa ko fita da shiga Allah ya ce suna makirci Allah yana warware makircinsu saboda sun hada akan waɗannan munanan halaye nasu dukkaninsu Allah ya musu bishara ta bakin annabawa da azaba mai radadi ranar alkiyama Allah ka dare mu daga azaba Allah ya karasa yake cewa ilal ladina amanu wa amilus salihat amma banda waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari Allah ya ce lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada ba abin ai musu gori ba ba za a ta musu gorin ladan da aka musu ko ai musu magana mara dadi ba wannan istisna'i na illal ladina amanu istisna'i ne munqati abin da ake nufi da istisna'i munqati shine to gaciya wanda bata shafi abin da aka cire ba ba daga cikin waɗancan aka samu waɗannan ba kamar fadin Allah ne kul ma as'alukum alaihi ajran illa man sha'a min ajrin kenan ko kul ma as'alukum alaihi min ajri kul ma as'alukum alaihi ajra illa al mawaddati kenan to duka guda biyun istisna'i ne wanda yake munqati domin ba wai to gaciya ce daga waccan ba kamar fasadadal mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa kaga iblis daman baya cikin mala'iku saboda haka ba daga cikin su aka dame shi ba to haka mu'minai ba sa cikin waɗancan kafirai da ake musu bishara da jahannama shi yasa ake cewa istisna'i ne wanda yake ainihin wato munqati ina fata mun gane wannan Allah ya ce ilal ladina amanu banda waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari Allah ya ce lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake gwaggwaba ba abin yankewa ba abin yi musu gori ba a fa'idojin da suke cikin wannan gaba daga ciki akwai tabbatar da halasci ga Allah madaukakin sarki yadda ya halasta wa kansa ya rantse da abin da ya ga dama wal layli wama wasa a fala uqsimu bishafaq wal qamari wama tasad da sauransu Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama kamar yadda muka ji a surori mabambanta amma su mutane ba a halasta musu yin rantsuwa ba sai da Allah madaukakin sarki zatinsa da sunayensa da siffofinsa madaukaka sannan wannan gaɓoɓi suna tabbatar mana da caccanzawar rayuwar ɗan adam la tarkabunna tabaqan an tabaqin cewa rayuwar ɗan adam ba ta tsayawa akan abu ɗaya duk bayan shekaru sai an ga wani canji canji ga baki ɗaya a cikin duniyar da kuma canji a rayuwar ɗaiɗayawar mutane tun daga girmansu da shekarunsu da iliminsu da ƙarfinsu da tattalin arziki komai yana canzawa canji kusan kamar da turawa suke cewa shine abu mafi tabbas a cikin rayuwar ɗan adam to wannan gaɓoɓi na wannan sura suna tabbatar mana da wannan ka'ida sannan kuma Allah yana nuna mana mu yi mamakin kangarar kafirai da dogewarsu a kan ƙarya da ƙaryatawa tare da tsananin wato a tsaurin idansu a kan gaskiya duk tsayin bayanin da tsage musu shi yasa har yau ba a gushe ba ana samun kafirai masu taurin kai waɗanda ba sa son gaskiya waɗanda duk abin da aka gaya musu ba za su imani ba kuma da aka same su a Makka haka ake samun su a Najeriya haka ake samun su a kowace ƙasa ba a rasa kafirai masu taurin kai waɗanda ba sa jin gaskiya ba sa ganinta Allah ya riga ya ɓame zukatansu da idan durinsu da kunnuwansu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha zuciyarsu ba ta ganin gaskiya idansu baya ganin gaskiya kunnansu baya gane gaskiya Allah ka tsare mu daga wannan irin yanayi saboda ayat tana nuna mana mummunan halin waɗannan kafirai da kuma abin da yake sakamakonsu sannan ayar kamar sauran sura kamar sauran surori ta yi magana akan sakamako da yake faruwa ga mutane a lahira inda ta ci gaba da raba su zuwa gida biyu masu tsira da waɗanda za su halaka aga kun da aka ce fa bashirun bi azabin alim sune masu halaka wanda aka ce kuma illalladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun sune masu sira duk waɗannan surorin da ke cikin wannan juz'i ba sa rabuwa da wannan jigo muhimmi bayani akan lahira da tashin hankalinta da raba al'umma zuwa masu sira da wanda suke masu halaka a ranar kiyama to wannan shine karshen wannan sura mai albarka mun mata darasi biyu kenan insha Allah abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da shi ya kuma bamu ladan faɗi da saurare abinda yake kuskure da ƙarancin fahimta da mantuwa ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki daya Allah ubangiji kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ka sa mu cikin waɗanda zaka anshi ayyukan su ka tseratar da su ka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mu cikin waɗanda za mu samu rahamarka mu samu ainihin gafara da tubarka a wannan wata mai albarka kowa da bukatarsa cikin makusanta da manisanta ubangiji Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi musulmi wanda suke cikin kunci da damuwa wanda suke cikin wato hali na halin abin tausayawa musamman musulmin da ke kasar Palestine da yan uwan musulmi wanda suke hannun yan ta'adda da yan kidnappers da sauran masu laruri na rashin lafiya da damuwa ya Allah kowa ka yaye musa Allah ka kawo kowa mafita ya Allah daga gurin ka ya Allah kai ne ke bada mafita kai ne ke bada tsira kai ke taimakon wanda suke cikin kunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya وجعل اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين